بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أميك بوديره الله سبحانه وتعالى ما في تنسل تنبوديا من دوات أبل صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التام yayin wanda ya koyar da ilimi da yayin wanda ya isar da sako sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan sabon karatu ne muke son mu fara shi a cikin ilmomin addini. Wannan karatu bai shafi ɗaya ko biyu daga cikin ilmomin addini ba, ya shafi mafi yawansu. Za mu shiga cikin ilimi na tun daga mantiki, wanda yake magana kan yadda ake tunani, za mu shiga cikin ilimin tauhidi, za mu shiga cikin ilimin usulul fiqh, za mu shiga cikin fiqh, za mu shiga cikin lugha, za mu shiga cikin fannoni da yawa. Domin abin da muke so mu sani shi ne addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma sanin addinin Allah yana da alaƙa dukkan waɗannan ilmomin. Kamar yadda muka sani, waɗannan ilmomin dukkansu malaman musulunci sun samar da su ne domin su yi ƙoƙarin fahimtar addini da su. Su fahimci Al-Qur'ani, su fahimci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa aka kirkira ilmomin da aka kirkira. A taƙaice, karatunmu wannan zai tafi a hankali daki-daki da taken menene hujja a addini. Menene hujja a addini? Wannan maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci, matuƙar girma, matuƙar kuma haɗari. Domin nan ne inda ake samun rikicin da ake samu, nan ne inda ake samun saɓanin da ake samu, nan ne wanda zai fantare yake fantarewa, nan ne wanda ke san bin gaskiya yake bin gaskiya. Idan muka san me ne hujja a addini, muka san ya ake samu wata hujja, yaya ake ɗauko hujja, yaya ake fitar da shi, yaya ake fahimtar shi, shi kenan hukuncinmu, matsalolinmu duk za su kwanta insha Allah. Sannan za mu gane ashe idan muka yi saɓani ba, in dai wanda muka saba da shi shi ma daga hujja daga addini ya samu hujjarsa, ba mu da damuwa a kansa. Shi ne abin da malamai suke cewa la inkara fi masa'il al-ijtihad, ko la inkara fi masa'il al-khilaf. To, karatunmu dai ya tafi sai wato a kan menene hujja ne a addini. Kuma zan so mu bi abin a hankali. Za mu fara tun daga menene hujja. Tunda muna magana kan hujja a addini ne, to mu fara da hujja ba a addini ɗin ba tukuna, sannan mu gangaro zuwa ga hujja a addini, domin ya zama kowa ya san inda muka taso da inda muke san isa. Kuma muna ƙoƙarin, muna fatan wannan karatun da za mu yi ya zama har wanda ba musulmi ba zai iya karanta, zai iya sauraron wannan karatun ya kuma fahimce shi. Kila Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan ya zama sanadiyar fahimtarsa da addinin musulunci. Da farko, duk sanda ya zama kana da abin da kake kudurta a zuciyarka, kana son wani shi ma ya kudurci wannan abin ya yarda da shi, to wannan yana buƙatar ka kawo masa hujja ne, ka kawo masa dalili ya sashi. To shi kuma ɗan adam ba kowa ne za ka iya baiwa hujja ya fahimta ba, domin ɗan adam yana da marhala kala-kala na rayuwa. Yana da lokacin da yake jariri, yana da lokacin da ya ɗan fara girma, yana da lokacin da ya sami hankalin kansa, yana da lokacin da ya sami ilimi, yana da lokacin da ya sami wasu baiwa kala-kala daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda zai sa hanyar da za ka yi magana da shi ya riƙa saɓawa daga wannan zuwa wannan. Da farko, sani yaro ƙarami, sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi, an haifi yaro ƙarami bai san komai ba, bai gane komai. Dama yanda ake yi ɗan adam ya iya gane wani abu ta hanyar idrak ne, wato sani. To shi bai da wani abu na aliyatu na idrak, bai da wasu kayan da za su taimaka masa su sani. Allah ya halitta masa su, amma ba su fara aiki ba. Farkon abin da Allah ke halitta a cikin ɗan adam na abubuwan idrak shi ne hasatul lams, wato sense da yake ji, da yake feeling, wato kamar touch. A nan ne idan aka taɓi yaro zai gane an taɓe shi, zai ji sanyi, zai ji zafi, zai ji, zai yi kuka, zai yi dariya, saboda yana jin wani abu a jikinsa. ya san ruwan zafi, ya san ruwan sanyi, ya san zafi, ya san sanyi, ya san inda za a kare shi da wani abu ya ji zafi. Wannan shi ne abin da ake Allah subhanahu wa ta'ala ke fara halitta shi ɗan adam sai ya fara gane wannan abubuwan. A wannan lokacin yana da idanu, yana da kunne, yana da hanci, amma duka ba sa aiki. Da a lokacin nan kana da hanyar da za ka iya communicating da wannan yaron, ka faɗa mai cewa wannan ne baba, wannan ne mama, wannan ne kaza, wannan ne kaza, ba abin da zai gane. Saboda idanun nasa suna buɗe amma ba abin da suke iya ganewa. A hankali a hankali Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shigo ya buɗe masa idonsa, sai ya zama ya fara gane launi, ya fara gane fari da baki da kaloli da wanne ne da abubuwa. Wanda ido yana daga cikin mafi girman abin da cikin alhawasul khams, wato five sense organs din, wa'innan abubuwan nan guda biyar waɗanda su ne hanyoyin da mutum ke iya gano ilmoma guda biyar, wanda wato in aka ce alhawasul khams, duk da za mu zo mu bayani dalla-dalla a kansu, amma ana nufin gani, ji, taɓa, shaƙa, ɗanɗano. Wa'innan abubuwan duka su ne ake ce ma alhawasul khams. To yaro ƙarami har zuwa ɗan shekara biyu uku duka ba abin da yake amfani da su fiye da wa'innan, ta su kaɗai yake gane abubuwa. Saboda haka inda za ka yi magana da irin wannan yaro, kana son ka kwaɗaitar da shi kan wani abu, ko kana son ya gane muhimmancin wani abu, ko ya gane ɓarnan wani abu, to ta hanyar da kaɗai za ka iya gamsar da shi, ka iya nuna shi a kan abin da kake so ya kuma da su ya gamsu, shi ne ka yi convincing ɗin shi ta hanyar wa'innan abubuwan guda biyar. Ka ce masa misali ka je makaranta, saboda in ka je makaranta zan baka sweet, saboda ya san daɗin sweet. Amma da za ka ce masa ka je makaranta karatu yana da amfani, in ka girma za ka yi kaza, zai kaza, za ka yi kaza, ba abin da zai gane, saboda ƙwaƙwalwansa ba ta fara aiki ba a wannan lokacin. Alhawasul khams ɗin nan su suke fara aiki. To haka nan zai ɗan fara girma, ya kai shekara huɗu, biyar, shida, bakwai, Allah subhanahu wa ta'ala zai halitta masa wata hanya ta idrak ɗin da ake cewa tamyiz, wato bambance abubuwa. To a daidai wannan lokacin ne zai iya gane, sanda kai fushi ka ɗaure fuskanka ya gane cewa kana cikin fushi ne, in kai murmushi kana cikin farin ciki ne, zai gane bambancin baba da ƙanin baba, zai gane bambancin mama da ƙanwar mama, zai gane bambancin ɗan gidanmu da wanda ba ɗan gidanmu ba, zai gane bambancin wasu dabbobi tsakaninsu da juna, ya fara zai gane ƴan abubuwa da suke daidai da wanda ba daidai ba, ana son kaza ba a son kaza, gidanmu shi ne wajen kaza, gidanmu ba wanda ba nan ba gidanmu ba ne, makaranta shi ne wajen yin kaza, masallaci shi ne wajen yin kaza. Wannan shi ne ake cewa tamyiz, wanda malamai suna da saɓani a kan yaushe ne shekarun da yaro yake samun wannan baiwa ɗin. To Allah subhanahu wa ta'ala sai halitta ma mutum wannan tamyiz kafin ya girma, kafin ya kai zuwa da marhalar da ƙwaƙwalwarsa za ta iya aiki sosai sosai. A nan inda zan dawo da mu baya kaɗan, wanda yake da yaro ƙarami, kamar yadda na faɗi, yaro ƙarami ba abin da yake ganewa a kan abin da mai tamyiz yake ganewa. Shi kuma mai tamyiz babu abin da yake ganewa cikin abin da mai hankali yake ganewa, wato wanda ya kai marhala na kamala na hankali sosai. Kai shi kanshi wanda yake da alhawasul khams ɗin nan, ƙaramin yaro yana da alhawasul khams, da Allah zai kaddara ya zama baya gani gaba ɗaya. Allah ya halicce shi baya gani, bai taɓa gani ba, kuma sai ya zama ba ɗai, sai ya zama bai taɓa jin labarin harkan gani ba. Sai kake ba shi labarin launi kaza da launi kaza da launi kaza, ba zai yadda ba, ba zai gane ba ne kake faɗi ba, saboda abin da kake magana da shi ya wuce tunaninsa, ya wuce ƙwaƙwalwarsa. Wato abin da kake so in ce shi ne ya yarda da cewa akwai launi ne, saboda kawai yawan jin da yake yi ana magana a kan launi. Amma wanda yake makawo, an halitta shi a makawo, ba yadda za a iya gane abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta masa abin da zai yi wannan abin da shi ba. Wato kurma da za ka ƙaddara, ba mu bari a kan makaho ɗin. Makaho ɗin nan inda za ka yi magana a kan launi, da za ka yadda misali inda za ka kai kaɗai a cikin makafi gabayansu, makafi ne kai ne kaɗai kake gani, san da kake faɗi cewa ga wani nan na zuwa, su ba su ji da kunninsu ba za su ce kai boka ne, saboda su ba su san wani abu sunan shi ido ba, ya za a yi ka ce ga wani nan na zuwa bayan ba mu taɓe shi ba, ba mu ji motsin shi ba, ba mu ji komai ba. Amma Allah subhanahu wa ta'ala in ya ba su baiwa sai su gane, ashe ba bokanci ba ne ba komai ba ne.
to haka za a zo kan tauhid
haka nan za a zo marhalan hankali shi kuma marhalan hankali wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala ya baiwa mutum wanda yake idan abubuwa da su da yawa zai gane cewa in mutum ya faɗo daga jini mai tsawo zai iya karyewa ko zai iya mutuwa ko zai iya wani abu daban zai iya gane cewa ilimin nan shi yake guide dina zuwa ga inkyautar rayuwata lalacewa in bi hanyar banza shi zai lalata rayuwata ga bayin yi na dama haka abubuwa daban da zai iya abin da nake so in isa zuwa ga rayuwa shi wannan mukaddimar duka ina so ne mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana halittar maka abinda zaka iya gane wani abu ne daidai gurgudan abin wato kana iya gane abu ne daidai gurgudan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halittar maka domin gane wannan abin to mutane suna ƙara nisa cikin ilimi suna ƙara faɗaɗa fahimta akan abubuwa na rayuwa da duniya da lahira da sauransu amma sai dai wasu waɗanda ba su da addini suna mamaki ya za a yi a ce wai akwai wani abu wanda ba mu ganshi ba mu ji shi ba mu taɓe shi ba yana nan kuma wato sai da suna cewa su ba su yadda akwai Allah ba ba su yadda akwai wani abu sunan shi aljanna da wuta ba saboda kwakwalwansu sun dabbara sun duba kwakwalwansu sun gwada daidai bai wanda Allah ya ba su na kwakwalwa sun gaba yadda za a yi kwakwalwansu ta yadda da wannan abin amma abin da ba su gane ba shi ne ai Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta musu wannan baiwan da za su gane waɗannan abubuwan ba kamar yadda yawo bai Allah bai halitta masa baiwan tamyiz ba to haka su ma yanzu kwakwalwa take da shi Allah bai ba su baiwan gane wahayi ba shi yasa ba su iya sanin akwai duniya da lahira ba amma Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu wanda ya zabe ya ce ku dinnan bayan Allah ne ya zaɓu na wakilta ku ku je ku isar da saƙona sai ya halitta musu wata baiwa ita ce wahayi sai ya zama yana yi musu wahayi yana sanar da su abin da ya faru ba a gabansu ba yana sanar da su abin da zai faru yana sanar da su abin da tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe har zuwa lahira abin da zai faru da abin da ya faru wannan baiwan ba ku ake da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wasu annabawa wasu manzanni ya ba su wannan baiwa wanda mu ba mu da shi yasa ba mu gane wannan to abin da ya kamata mu yi a daidai wannan lokaci shine sai mu ce to ku yanzu kuna da wannan baiwan to ya za a yi mu gane cewa lallai kuna da wannan baiwan to wannan kuma bayani ne akan menene hujja akan annabta yaya za a yi a gane akwai annabta wane ne kuma za mu iya cewa annabi ne mu yarda da shi wane ne ba annabi ba ba za mu yarda da shi ba wannan za mu bari ya zama karatu na gaba da za mu fuskanta insha Allah a takaice ɗan miti ɗaya da ya rage mana zai zama kamar recap akan abin da muka gabatar mu wannan karatu na kamar yadda na ce menene hujja a addinin musulunci shi ne abin da ya kusa to abin da muke so a gane shi ne a matsayina na ɗan adam menene hujja a matsayina na musulmi kuma menene hujja to akwai abin da dukkan ɗan adam sun yarda da shi a kan cewa hujja ne akwai abin da kuma mutane ba su yi ɗan su yarda da shi kuma su yi ne ka yarda da shi shi ne hujja to za mu zo mu ga menene hujja menene dalilin kowa na gamsuwa da wannan hujja a matsayin hujja haka har mu isa zuwa ga alqur'ani da hadisi da yadda ake fahimtar su da yadda za mu gamsu a kan cewa wannan alqur'ani shi ne hujja kuma abin da ke gaban mu shi ne alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar haka hadisi haka sauran hujjoji da muka sani da ijma'i da qiyasi kuma idan aka bi wannan zai samu shiga cikin ilmuwa da daban kuma abu mai muhimmanci shi ne akwai abin da ake cewa hujja na yaqini akwai abin da ake cewa hujja na kyautata zato karfaffan zato wato zato mai karfi yana tabbatar da wannan abin hujja ne wani kuma abin zato mafi karfi a yaqini ne yake tabbatar mana da wannan abin hujja ne saboda haka karatu ne gaba za mu yi bayani akan وحي الذي يرسل لصور رسول اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته